Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kambu kadin waɗanda aka zalunta dan ganin an da musu da haƙƙin su. A yau zamu duba batun kisan gilla ga dan kasuwa Alhaji Usman a unguwar Adisa Afa dake Abuja da ake zargin dan sa Huzaifa da aikatawa. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarki Hashim Gumai. Kafin shiga sabon shirin, muna sanar da ku cewa za mu ci gaba da bin batun gadan marigayi Alhaji Abu Akibiya da ƴaƴansa bakwai ke nema wajen magadan marigayi Sarkin Zazzau, Shehu Idris. Sabon shirin zai shiga rukunin gidajen Adisa dake unguwar Afu a Abuja, inda a shekara ta 2018 daidai lokacin sallah asuba aka yi kisan gilla ga Alhaji Usainu Usman, da bincike ke nuna an shaƙe shi ne da igiya bayan rufe kansa da bakar hula. ‘Yan sanda sun garzaya gidan don aikin gano waɗanda suka yi kisan. Daga ƙarshe sun cafke ɗan marigayin mai suna Huzaifa da ake zargin shi da kashe mahaifin nasa Allahira. Yanzu haka ana gudanar da shari'a don kotu ta yanke hukunci kan waɗanda aka samu da laifi. Filin ciki da gaskiya ya fara jin ta bakin ɗaya daga cikin mutanen da ‘yan sanda suka cafke a wannan bincike.
Sunana Musa Andanusa ne, mutumin Kogi State ne.
Yi mana bayani, menene ka sani game da shirin da aka ce an so a kulla da kai wajen kashe Alhaji Husaini a unguwar Adisa?
Shi Huzaifan ban san shi ba, amma ran na ganin shi da yana wucewa kofin gidanmu. So wata rana ne ina zaune, sai Adamu ya kira ni a waya ya ce, Musa, Huzaifa yana so a taimake shi kiretin ma wayansu yara fakof abinda suka. Nace mai da tambaye shi, nace mai kai ka ganni kaman da wanda ake kira ya taimake mutum fada? Sai ce, Musa, ni wai ba haka bane. Ya ce, zai ba da wani abu. Nace mai wani abu kenan? To yanzu ma haka ma ni ba na nan, ma ina da alebu. So yana je da alebu, ina dawa da yamma, sai muka ra da mu a UK Joshua.
Wai ne Adamu abokin ka ne?
Ya, Adamu abokina ne. Da muna haduwa sai muna taka na mu je gida, sai ga kiran shi Huzaifa. Da ya kira ni, nace mai, a yanzu haka na kusa da gidanku. To muna zuwa kofin gidan, sai ya fito, sai ya ce mun, to sai ya gaya ma Adamu. Adamu ya excuse din mu. Da Adamu da excuse din mutum, Adamu wannan da yace kai excuse din mu, ai kai ne kai sanadin da na san shi, me yasa da yace kai excuse din mu? Sai nace, amma ba ku mu dabu da muka fada, zan gaya maka. Sai daga nan sai ya zo ya ce mu CD su, bayan ya shiga cikin nan sai ya fito da igiya da leda. Igiya ma blue ne, wara blue igiya da ake daura shanu. Wai CD sun tamike shi, mu haɗa mu kashe baban shi. Nace, babanka Alhaji Husaini da na sani wani muke sallah tare a masallaci? Wai eh. Nace, gaskiya ni ba zan iya ba. Cewa ni ba aiki na bane.
Ya, wannan igiyar take tana da kauri kuma za ta iya illa wa mutum?
Eh, wannan igiyar, ka san wannan igiyar ne da ake daura shanu, ka san iri biyu ne, akwai wani flat haka kaman belt na motan belt, akwai wani kuma amurje ne yake. To wannan amurjen nan shi ne
ta gargajiya kenan?
To ni dai ban sai ba, ko na gargajiya ne ko na wannan ne dai igiya, ya dai gani dai confirm igiya sabo.
Menene a cikin ledan ku?
Ledan ba ku ina ledan, ya dauko ledan ya nuna mun ledan. Da shi ledan idan ya sama baban, ka gane, ya sama baban, ni kuma ya dauki igiya sai in daure baban.
Sai ka zarge wuyansa?
Eh, sai zarge wuyansa. Sai nace mai, kai gaskiya ne ba zan iya ba. Su wani ba halina ko ka gaba ma taba tsayawa ba.
Daga nan ya kuka kare da shi?
Daga nan sai na tafi Abuna. Sai na tafi da kara da kara nema na baban, kara neman shi ba. Sai wata rana ina nan a Maraba a zaune, sai ya kira na wa. Wai yana so in haɗa shi da malami wanda zai iya kashe baban shi. Sai na ce mai, malamin? Sai ya ce eh. Sai na ce okay, ina da malamin kuma ni ne fa malamin din. Eh, ni ne malamin din. Sai ya ce to na ne malamin zai karɓa? Sai ya ce 200,000. Sai ya ce to ba matsala, wai yanzu haka yana office zai kira ni. Bai ƙara kira na kuma ba, mu ƙara yin magana kuma ba. Sai ran da muka haɗa da shi a cikin sel.
Wato ma'ana daga baya ka ji labarin an dai kashe Alhaji Husaini, kuma sai ƴan sanda suka kama shi Huzaifa, shi ne aka neme ka?
Shi ne aka neme ni.
Shin da aka neme ka, me aka nema a wajen ka? Akan an zargi ka cewa ka aikata aikin kisan ne, ko ana so ka ba da shaida ne?
A'a, su suna so ne bayanin da shi Huzaifa ya yi mun, abin da shi yake gaya musu gaskiya ne, ko kuma abin da shi Adamu ya zo ya faɗa kafin ni zo gaskiya ne?
Hajji Habiba wadda ke zama babbar ƴa ga margayin wacce ta yi kama da mahaifin kamar an tsaga kara. Ta faɗa abin da ta sani da musunta cewa ba su girgiza ba sam bayan kashe mahaifinsu.
Muna so ki mana bayani lokacin da Allah ya yi wa baban kurarsuwa, kina ina ne a lokacin?
Lokacin da baba ya rasu ina gidana, ina gidan mijina lokacin da ya rasu.
Faɗa mana daga nan da aka kira ki sai kika taho gida, me kika zo kika tarar?
Da na taho gida, na shiga cikin gida, naga akwai maza a other section in gidan, so I went straight to one section din. Saboda ni da aka kira ni ba wai an faɗa min eh baba ya rasu bane ba. Sai kawai jikina ma da naga maza sai jikina ya fara rawa, na tafi wannan section din. Kuma na tafi section din daidai ta window na ganshi kwance. Mazan da suke wurin sai suke ce min kar na shiga. Wanda ce musu ai babana ba babana bane ba, ai ba za ku hana ni ganin babana ba. Haka na shiga cikin wannan palo din, na ganshi kuma da na ganshi na doko shi ma. In fact na fara sa hannuna a chest din shi, naji baya bitin, haka na daga shi na sashi a cikin, na sashi a kirjina. For a while tukuna sana sai suka ce min da kwantar da shi za su kai shi asibiti. So that was how na kwantar da shi, suka wuce da shi asibiti. In fact ma a makara suka sa shi suka tafi da shi. Har nake ce musu me yasa za a yi amfani da makaratun da kun ce asibiti za a kai shi. Sai suka ce min wannan makaran wai zai fi sauƙin su ɗauke shi zuwa asibiti. Na ce musu to sai na bar su.
Wato wannan ya nuna ki kina tunanin ko a lokacin ma watakila yana raye kenan.
Yes, gaskiya ka san me yake da suna. The person you're close to, you ba za ka so a ce ya faɗi ya rasu ba. Kuma ban taɓa, ba a taɓa yi min mutuwa ba sai akan baba. Of course na ga mutuwan aunties and others, but someone close to me ban taɓa sanin zafin mutuwa ba sai a mutuwan baba.
Me lokacin da kika zo kika same shi, kika ga jikinsa?
Lokacin da na zo na same shi, gaskiya baba yana an kwantar da shi, hannuwan shi kuma irin a dunkule haka, which shows that lokacin rasuwan shi ni karan kaina na san cewa ba karamin zafi ya ji ba.
Akwai alamar shaci a wuyansa na cewa an yi amfani da igiya ne aka shaƙe wuyansa.
Gaskiya akwai, dan na gani kuma akwai eye pictures ma that shows that akwai dan layi-layin igiya haka a wuyan shi.
Faɗa mana me zaki ce kan ƙaninki Huzaifa da ake zargi cewa shi ya aikata wannan kisan?
Gaskiya ne ya sani na is that apart from me, Huzaifa ma was the closest to baba.
San ko dake Hausa muke kin shiga Turanci.
Bayan ni gaskiya Huzaifa ya fi kusanci ma da baba. Saboda Huzaifa shi ke tsayawa akan baba ma ya ci abinci. Akwai abubuwa ma da yawa ma da baba in zai yi Huzaifa yake faɗa mawa, sai daga baya sannan miji ya ce ai ya faɗa ma Huzaifa, amma ya ce ma Huzaifa kar ya faɗa mana, sai daga baya. In fact gaskiya magana ma dai suna shiri sosai, they were very, suna shiri sosai. Saboda shi kaɗai ne a yi namiji a gida daga baya. So baba ko da masallaci suka tafi, in ya ga takalman baba, in ya ga masalla in ya fito sai ya gyara mishi, yadda in ya ma fito zai sa takalmin da sauƙi. Kuma baba ba abin da bai rage mai da shi ba, gata ba wanda ba musamman ba. Ba wai ina cewa baba wani hamshaƙen mai kuɗi ba ne ba, but kuma a rayuwar duniya nan ba abin da bai rage mai da shi ba. Ya kai mu private school, ya fitar da mu ƙasan waje. Kuma ba abin da za mu tambaya a wurin shi da bai mana ba. So me ba abin da bai rage mu da shi ba. So wannan mazancen mama ba haka ba.
Dan cin halin da ake ciki game da shari'ar, mun tattauna da lauyan da ke kare wanda ake zargi Huzaifa, wato barista Sale Jibrin.
Barista Sale Jibrin, yi mana bayani yanzu wannan kara da ake yi da ta shafi zargin kisan gilla ga Alhaji Husaini, wanda har aka kama ɗansa Huzaifa tun 2018, kuma kai kake kare Huzaifa nan, wani hali ake ciki ne kan wannan shari'ar?
Wato halin da ake ciki dai a yanzu shi ne, ba a fara shari'a kashi na biyu ba ne, an fara shari'a karo na farko inda ake tuhuman shi Huzaifa shi kadai. To bayan da aka fara sauraron shaidu na lauyoyin gwamnati, sai su suka fahimci cewa ai in aka ci gaba da shari'ar nan, babu shakka shari'ar ba za ta je ko ina ba, domin ba su iya tabbatar da komai ba daga shaidun da suka fara gabatarwa. Don haka nan sai suka kawo wani abu wanda yake ya kawo ci baya a cikin shari'ar kwarai da gaske, shine sai suka janye wannan tuhuma tsume-tsume da ake masihu zaifa, sai suka tsara da mahaifiyar, suka ce ita ce wacce ake tuhuma ta biyu bayan
shi'in. Ita Hajiya uwa ne kenan.
Hajiya uwa ne kenan. Da aka yi wannan, an shigar da wannan shari'ar ne a cikin shekara ta 2019. Duk da yake abin ya faru a shekara ta 2018 ne, an fara shari'ar ne a shekara ta 2019. Tun daga nan sai kuma shekara ta 2021 shi ne suka yi wannan kuskure masu canja suka domin sun shigar da abin da ake kira amended charge, ma'ana charging da aka yi ma kuskure ma, tuhume-tuhumen da aka yi ma kuskure ma aka fake masa fasali, sai suka shigar sannan sai aka tura wannan aka canja alƙalin kan kawo kotu ta 12 wanda ita ne a yanzu muke. Amma yana da muhimmanci in jawo hankalin masu sauraro cewa kafin ku zaifa a kawo shi kotu, wata kotun ta babban tarayya ta Abuja ta ba da umarnin a sake shi a bisa enforcement of fundamental rights, wato domin tabbatar da haƙƙinsa na ɗan adam. To a lokacin nan shi wanda suke tuhuman shi, ɗan uwansa ne suke tuhuman shi, shi wanda yake tuhuman wanda ke shige yana da kyakkyawan alaƙa da dangantaka da Inspector General na ƴan sanda na wancan lokaci. Don haka nan sai aka ki aiwatar da umarnin da kotu ta bayar.
Wanne ne lokacin da aka fara shirar wani babban sufeto na ƴan sanda ne?
Ana ce mishi Adamu, Abubakar Adamu, wani Mr. Abubakar Adamu.
Adamu wanda ya sauka kafin shi wannan na yanzu baba alƙali.
Wanda ya sauka kafin shi wannan. Yana da kyakkyawan alaƙa ta ƙud-da-ƙud tsakanin shi da ɗaya daga cikin ƴan uwan Huzaifa ɗin, wanda kuma shi ne ke rura wutan dole-dole sai an yi shari'ar.
Masu sauraro, za mu tsaya a nan har sai zuwa mako mai zuwa, za mu kawo muku cikin gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Nasiru Adamu El-Hikaya, ni Sarfil, muka kasance lafiya.